بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci a wannan yammaci na ranar Lahadi mun shiga daren Litinin yau muna 8 ga watan Rabiul Awwal shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Agusta 2025 daga wannan masallaci namu mai albarka wato masallacin Juma'a na Garki Area 8 dake yankin babban birnin tarayyar Najeriya FCT Abuja a inda muka saba gabatar da darussa na wata-wata a yau insha Allah taken tattaunawar mu shine menene ma'anar ruku da igiyar Allah a wannan tattaunawa tana da alaka da wata wato mas'ala cikin al-masailur rahila kamar ka ce wani contemporary issue da ake tattaunawa mutane suna yawan tambaya ko kuma suna neman su san makama ko kuma su samu fashin baki akan batun muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi da kasancewar su tsintsiya madaurin kidaya babu shakka batun haɗin kan musulmi al'amari ne mai girma wanda musulunci ya yi kwaɗaitarwa zuwa gare shi a cikin nasoshin shari'a da kuma a aikace musulunci ya nuna muhimmancin haɗin kai da muhimmancin samun jagoranci da tafiya a bai ɗaya yana daga cikin abin da ya sa aka shar'anta sallar jam'i da sallar juma'a da yin azumin ramadana da yin aikin hajji rana guda ko hawan arfa rana guda da kuma cewa duk abin da musulmi za su yi shi ƙarƙashin jagoranci ko tafiya za su yi in sun kai mutum uku aka ce dole ya zama akwai shugaba a cikinsu duk wannan don ya zama cewa musulmi suna da kalma ɗaya kuma suna tafiya a bai ɗaya ba wai musulmi kaɗai ba dukkanin 'yan adam sun yarda da mabda'ina shugabanci da haɗin kai da tafiya a tare kuma wannan za ka iya cewa yana cikin natural laws wato alƙawanin ɗabi'iyya na halittar ɗan adam waɗanda idan babu su ɗan adam zai shiga cikin gare isan ɗan adam ya haɗa kai ya tafi tare da junansa ba zai samu maslaha guda ɗaya wadda za ta taimake su a kan duk abin da suke isan da musulmi ko ɗan adam gabaki ɗaya suka rarrabu za su samu kansu a cikin ruɗani da ɗiwuwa da rauni kalli abin da kafirai suka ce ma annabi Shu'aibu cikin suratul Hud da suke cewa qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu ko wa ma naraka fina illa da'ifan ko walaula wa inna lanaraka fima da'ifan wa laula rahatuka larajamnaka haka suka ce ya Shu'aibu ya kai Shu'aibu suka ce ma nafqahu kathiran mimma taqulu da yawa daga cikin abin da kake fada ba ma ganewa suka ce wa inna lanaraka fima da'ifa kuma kai mai rauni ne a cikin mu wa laula rahatuka ba dan tarin jama'ar da kake da su ba larajamnaka da mun jife ka jiba mutum ne mai rauni wanda sun raina shi suna ganin bai isa ya faɗa a jiba amma suka ce saboda yana da jama'a da ke goyon bayan shi to yana da kariya so da duk musulmi ko mun raunin sa in yana da ƴan uwan shi musulmi da suke goyon bayan shi zai samu ƙarfi ko mun gani duk mutum ko mun raunin sa ya samu ƴan uwan shi ɗan ƙada suka goyi bayan shi sai ga ya samu ƙarfi shine walau la rahatuka larajamnaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya, kirki yace yana cin dabba ne cikin dabbobi wanda ta ware ita kadai amma tana cikin ɗan uwanta ba yadda ya iya da ita. Akwai misalai da yawa da za a iya bugawa. To wannan tattaunawa za mu yi ta ne ƙarƙashin wasu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya a cikin su yi mana izina da muhimmancin haɗin kai. A inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum in kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sai Allah yace wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wadannan jerin gwanan ayoyi a cikin su Allah madaukakin sarki ya kiraye mu zuwa ga cewa wajibi ne mu hada kanmu mu musulmi mu zama tsintsiya madaurin ki daya. Allah yace ya ku daukai imani ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron sa kuma kar ku sake ku mutu sai kuna matsayin musulmi. Duk yadda za a buga a raya ka tabbatar ka mutu musulmi shine tsiranka kawai a wurin Allah. Sai Allah yace wa'tasimu bihablillahi jami'an kuma ku yi ruko da igiyar Allah ga baki ɗayanku wala tafarraqu kar ku sake ku rarraba. Allah yace wadhkuru ni'matallahi alaykum kuma ku dinga tuna ni'imar da Allah ya yi muku. Wace ni'ima? Id kuntum a'da'an, yayin da da kuke matsayin abokan gaba, fa'allafa bayna qulubikum ya hada zukatanku wuri guda. Allah ya ce fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sakamakon ni'imar da Allah ya yi muku din nan ta hada zukatanku sai kuka wayi gari kuka zama ƴan uwan juna a cikin addini. Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, a da can kuna bakin gabar wuta, fa anqadhakum minha Allah ya tsiratar da ku daga wutar. Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati, irin haka ne Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtadun don ku samu shiriya. Wal takum minkum umma, Allah ya ce kuma lalle a samu a cikin ku wasu tsaitsaiwan mutane yad'una ila alkhair, waɗanda za su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi, zuwa ga tauhidi, zuwa ga imani, zuwa ga sadaka, zuwa ga biye iyaye, wato masu wa'azi kenan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'ruf, kuma suna umarni da kyakkyawa, wa yanhauna 'anil munkar, kuma suna hani daga mummuna. Allah ya ce ulaika humul muflihun, wanda suke irin wannan aikin, masu kira zuwa ga alkhairi, masu kira zuwa ga kyakkyawan aiki, masu hani zuwa ga mummuna, za su zama cikin masu samun tsira. Waɗannan ayoyin suna daga cikin nassoshin Al-Qur'ani da suka zo waɗanda a cikinsu akwai batu game da ruko da igiya Allah, da Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ibnu Jaririn yake cewa a wajen tafsirin wannan aya, ma'anarta tamassaku bi dinillahi alladhi amarakum bi, ku yi ruko da addinin Allah wanda Allah ya umarce ku da ku bi addini. Wato haɗin kan musulmi yana samuwa ne ƙarƙashin ruko da hablullah. Me hablullah? Huwa dinullahi, shi ne addinin Allah, wato musulunci. Ibn Kathir ya ce wa ahadihi alladhi ahidahu ilaykum fi kitabihi min al-ulfati wal-istima, kuma ku yi ruko da abinda Allah ya ɗauki ya ɗaura muku na cewa lallai ku yi ruko da haɗin kanku, kuma ku yi ruku da tarayya wuri guda kada ku raba. So daga hablullah shi ne addinin Allah, ko kuma shi ne aljama'a, haɗin kan al'umma, kamar yadda shi Ibnu Kathirin, afwan, Ibnu Jaririn ya ruwaito wannan fassara daga sahabi Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yarda. Kuma suka ce a wa atasimu bihablillah ai wa atasimu bil Qur'an, kamar yadda as-Suddi ya fara ruko da Al-Qur'ani shi ne ruko da igiyar Allah. wasu ma suka ce hablullahi igiya Allah na nufin al-ikhlas, yin komai dan Allah da gujewa shirka da bid'a da kuma riya. Wasu ma suka ce hablullahi shine ahadullahi, alƙawarin Allah wanda muka ji a cikin wannan ayu, wannan ayu masa albarka kamar yadda aka rawaito daga Mujahid. Allah ya ce kada a rarraba. Akwai hadisi musamman da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari game da rarrabuwan Banu Isra'ila Kiristoci zuwa wato bangare 72, Yahudawa zuwa bangare 71, sannan ya ce wasataftariqu ummati ala 73 furqa, ni kuma al'ummata Allah ya sanar shi da cewa ya riga ya kaddara ma wannan al'umma sai ta rarrabu har gida 73. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkaninsu za su halaka waɗannan rarrabuwa in ban da ƙungiya guda ɗaya. Aka tambaye shi aka ce wace ƙungiya, yace shine abinda ni wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nake a kai da ni da sahabbaina. Saboda wanda da yake so ya san wace ce ƙungiya za ta tsira, sai ya kalli abinda Nabi sallallahu alaihi wasallam yake a kai da shi da sahabbansa. Wasu kuma suka ce kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa ma'anan wala tafarraqu shine wala tafarraqu, kada ku rarraba mutabi'ina lil hawa, kar ku zama masu bin son zuciya, wal aghradil mukhtalifa, da bin ra'ayoyi da manufofi mabambanta wanda suka saba wa gaskiya. Wa kunu fi dinillahi ikhwana, ku zama ƴan uwan juna cikin addinin Allah. فيكون ذلك منعا لهم عن التدابر والتفاق. اذا كما هو انا كان شريعه هو انا كان تفرقي مديديتي كودا با وجه ديه كوكه با كودا با غري ديه كوكه با كودا با مسلاتين كو ديه با زاكو سامو فهمت الجونا كما با زاكو تشدين دنيا الجونا با. wannan al-imam al-qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirinsa. Akwai hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda yake cikin littafin Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wato al-Musaddaq kenan, da littafin Musannaf na Ibn Abi Shayba, da littafin al-Majruhi kitabu al-Du'afa'i wal-Majruhina na al-Imam Ibn Hibban al-Busti, da kuma wasu wurare waɗanda ba waɗannan ba, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce إن هذا القرآن هو حبل الله المتين. كذا وأن القرآن شيني إجيا الله ميقاري، وهو النور المبين شيني حسكي مبيني، وهو الشفاء النافع شيني الشريعة وتوركا مي أنفاني ما جني مي أنفاني عصمة لمن تمسك به. القرآن كارياني قدوان ديرو ورشي Nabi ya ce wa najatun liman ittaba'ahu, kuma Qur'ani zai tseratar da duk wanda ya bi shari'arsa. Wannan hadisi da yake isnadin shi bai inganta ba, kamar yadda al-Imam Ibn al-Jawzi yake faɗa a cikin littafin shi al-Ilal al-Mutanahiya, amma ma'anarsa haka take. Qur'ani shine haske, shine shari'a, shine igiya mai ƙarfi wanda duk ya bi shi ya tsira shike warkar da dukkanin cututtuka, kamar yadda ayoyi da dama suka nuna. Haka a cikin littafin al-Imam Muslim cikin as-sahih dinsa akwai hadisin da ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nabi yake cewa inna Allaha yarda lakum salatan, lalle Allah ya yarje muku ku aikata abubuwa guda uku. Wa yasqatu ankum salatan, kuma wa yasqatu lakum salatan, kuma baya son ku yi abu guda uku. Daga ciki ya lissafa cewa yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah ya umarce ku da ku bauta masa shi kadai, kar ku masa shirka. Na biyu shi da wannan magana wa anta atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, zuwa ƙarshen hadisi. Akwai wata magana da al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi rahmatullahi alayhi ya ambata a cikin tafsirinsa Taysirul Karimul Rahman, wanda nake ganin dacewa mu karanta ta saboda muhimmancinta. Yana cikin tafsirin wannan aya sai yake cewa fa inna fi ijtima'il muslimina ala dinihim wa atilati qulubihim yasluhu dinuhum wa dunyahum. A cikin haɗin kan musulmi da haɗuwansu wuri ɗaya, to anan ne addininsu ke samun nagarta da kuma duniyarsu. Babu yadda za'a yi musulmi su samu nagartaccen addini, su kuma samu nagartacciyar rayuwa, sai sun zama sun haɗa kai a ƙarƙashin mene? A ƙarƙashin addininsu. Ya ce wa bil ijtima'i yatamakkanuna min kulli amrin min al-umur yahsulu lahum min al-masalih allati tatawaqqafu 'ala al-itilafi ma la yumkinu 'adduha min al-baqa'i 'ala al-birri wa taqwa. Ya ce wa bil ijtima'i yatamakkanuna min kulli amrin. Idan musulmi suka haɗa kansu, to a lokacin ne za su iya cimma kowace manufa, wanda min kulli amrin min al-umuri yahsulu lahum min al-masalih, za su iya cimma kowace manufa allati tatawaqqafu 'ala al-itilaf, wadda wannan manufa ba za ta yiwu ba sai an haɗa kai. Ma la yumkinu 'adduha, ba za a kirga iya abinda za su iya cimmawa ba. Min al-baqa'i 'ala min al-'adduha min al-ta'awuni, daga ciki akwai taimakekeniya, 'ala al-birri wa taqwa, akan biyayya Allah da tsoron Allah, kama anna liftiraqa wa ta'adi, kamar yadda kuma rarrabuwar kai da kuma gaba da juna, shi kuma yahtallu nizamahu, zai wargaza tsarin musulmi, wa tanqati'u rawabituhu, kuma zai rarraba dangantakar da ke tsakankaninsu, wa yasiru kullu wahidin ya'malu ta'awiri, kowa yana aiki ne, wa yas'a yana kokari ne, fi shahwati nafsi, ga abin da ya dame shi kawai, ba maslaha musulmi ba. Isan da musulmi suka sa sabani da rikici da gaba tsakankaninsu, to kowa zai dinga kare interest ɗinsa ne, kowa zai zama kawai yana neman cimma manufar kansa ne, ba manufar musulunci ko manufar musulmi ba. Walau adda ila dararin am, ko da garin cimma wannan manufar tashi zai cutar da kowa, zai zama cewa wato kowa ya shiga cikin matsala sakamakon ƙoƙarin da wani ya yi na sai ya cimma manufar kansa ta san zuciyarsa, to sai ya sa kowa a cikin fitina. Saboda haka wanda ta ce maganar Abdulrahman ibn Nasir, za ka ya mana summary ɗin wato abin nan ɗin problem ɗin, cewa dole idan musulmi suna so su ci nasara a rayuwarsu, da Allah ya yi su ne a matsayin al'umma ɗaya. Shi sa muka ji a can ya ambaci cewa ni'imar da ya musu, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Shi sa yau Annabi sallallahu alaihi wasallama tamanni cewa law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Da za ka ce da dukkanin dukiyar da ke duniya ba za ka yi haɗa kan musulmi ba, amma Allah ya haɗa maka kansu. Allah ya bayyana mishi wannan a matsayin ni'imar da Allah ya masa, kuma ni'imar da ya ma al'ummarsa. To wannan ni'imar za ta haifar da alkhairai da yawa a cikin musulmi, shi ne su wayi gari, sun yi ƙarfi, suna da kalma ɗaya, suna iya kare maslahar al'ummarsu. Ɓangare da farko kenan. Ɓangare na biyu shi ne, idan musulmi suka ƙi haɗa kansu, suka ƙi zama al'umma guda ɗaya, suka sa son zuciya a tsakankaninsu, suka sa wato fitintunu da gaba tsakankaninsu, shi ne wannan abin da muke ciki sai ya faru. Sai zan musulmi komin yawansu ba su da nauyi, ba su da kwarjini, ba su da girma a idon kowa, kuma ba su iya wato yin magana da sauti ɗaya, za su shiga cikin ɗimuwa da fitina. A lokacin tsarinsu zai rikice, a lokacin duk wata alaƙa tsakaninsu za ta yayyanke. Sannan kuma sai kowa ya waye gari yana aiki a madadin kansa ba madadin musulmi ba, wanda hakan kuma zai cutar da al'umma gabaki ɗaya kamar yadda muke gani. Wannan al'amarin shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya yawaita kira izuwa ga haɗin kai da hani izuwa ga rarrabuwar kai a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani. Babu laifi ya ishara zuwa ga wasunsu, faɗin Allah wala tanazau fatafshalu wa tadhhab rihukum, kar ku dinga jayayya sai ku samu failure, sai ku rikirkice ku faɗi, sai a ainihin wato ƙarfinku ya lalace. Haka in ka ɗauki faɗin Allah, shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan, والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله يتشي من شرع أن تاموكو إرن الدين دمكي شرع أن تاما النبلو والذي أوحينا إلى إبراهيم أكنا إرن أبن دمك وهي قال نبي إبراهيم وموسى وعيسى ذكر نسات في كل الأزم من الرسل الله يتشي أن أقيموا الدين كسأيو أكن الدين ولا تتفرقوا فيه كركر الربا wannan annabawan duk da ba zamani ne suka yi ba amma addinin siri ne saboda sun tsaya kan addini kisa aka ambace su sannan mu kuma aka ja kunnan mu akan cewa kada mu rarrabu an aqimud dina wala tafarraqu fi haka Allah yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili Allah yace kuma na muku bayanin wannan tafarkin Na'omi kakke ku bi shi kada ku bi hanyoyi na gefe sai su rarraba ku daga hanyoyin Allah daga hanyar Allah haka innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay'in lalle wanda suka rarraba addinin suka zama kungiya kungiya Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ruwanka da su haka Allah ya ce wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ta ku al'umma ce guda daya wannan isharat ne kawai na wasu ayoyi da zahirinsu ke bayyana a kira zuwa ga haɗin kai da hani zuwa ga rarrabuwa da kuma wato haɗarin da ke cikin rarrabuwa to abin kallo anan wato babu wani musulmi da ya san ciwon kan shi ko ya san wani nasibi a cikin ilimi da zai iya inkarin wannan hakika haka babu wani mutum mai hankali ko da ba shi da nasibi a cikin ilimi na addinin musulunci da zai ce bai ga amfanin hada kan mutane ba dai da su domin wannan yana cikin kamar da ambata farko yana cikin kamar kace dabi'ar dan adam a dai da yake rayuwa dole yana bukata ya zuwa ga tsari yana bukata ya zuwa ga tafiya ta bai daya yana bukata ya zuwa ga jagoranci sannan kuma yana fuskantar hadari duk inda babu haka zamu iya ganin yadda misali a nan kasar Najeriya misali zamu ga yadda a wasu lokuta a baya ƴan siyasa saboda maslaha wata siyasa suka haɗu suka yi gangango nan da nan suka kada gwamnatin take kai ai shine haɗin kan ko sai alliance ko coalition ko menene kuma na jin har yanzu ma abin da ƴan siyasa suke tunanin su yi kenan dan su kada gwamnatin take kai kun fahimta wato in suka haɗu wuri guda suka yi wata babbar haɗaka ta abin da suke cewa ƴan adawa to duk ƙarfin gwamnati za su yi ganin bayan ta saboda ƙarfin haɗin kai da ke tare da ɗan adam a lokacin da suke haɗin kan nan ta yi ra'ayinsu ma ba ɗaya ba ne ta yi kowa a cikinsu yana da interest ɗin shi da ya sha bamban da na wani amma dai tunda suna da common enemy ko kuma common ground na tarayya to sai suka yi tarayya a kansa kuma da ƙarshe ya haifar musu da nasara suna kaga ashe ba wai sai a cikin addini ba a cikin rayuwa ta yau da kullum ma muna iya fahimtar muhimmancin al'umma su zama iri guda su zama suna da haɗin kai su zama suna da fahimtar juna a watakila ko wannan karatun da muke in babu haɗin kai ba zai yi ba watakila sai da muka yi ittifaki ko da a ce ba on unanimously muka yi ittifakin cewa mu haɗin ne karatun nan haka kamar haɗin kai ne muka yi ko har muka iya zama musarar junanmu to inda iskariya take shine a cikin addinin musulunci akwai ka'idoji wanda ake cewa tawabit wato abubuwan da ba a tashi daga kansu kwata-kwata Allah ya riga ya yi hukunci a kansu babu yadda za a iya canza su kuma canzawa zamani akwai kuma abubuwan da suke ba tawabit ba ne wato yanayin zamani ko yau da gobe tana iya kawo wani canji kuma a karɓa mu kiyaye wannan misali yanzu cewa Allah ɗaya ne shine mahalicci shi kadai ya cancanta abota tama shike kashewa shike rayawa da sauran abubuwan da aka sani a cikin tauhidi to wannan yana cikin tawabit no shaki cewa sallar azhar raka'a hudu ce tawabitin tabitin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa ne yana cikin abubuwan da ba za su taba iya juyo ba ba akwai kuma abubuwan da shari'a ta bar su zama flexible suna iya cancanzawa da gurgudan bukata al misali yanzu wannan ginin masallacin da muke cikin shi a kitchen da za a yi shi da irin furniture din da aka saka mishi da irin painting da aka mai ba dai yake da irin masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina a rayuwarsa ba haka kalan mumbarin ba dai bane amma kuma wannan an yadda saboda yanayin bukata da yanayin zamani da yanayin inda muke rayuwa irin wannan shine bukatun mu ko irin wannan shine abin da muke affording to ba laifi bane dan mun yi shi haka kada wani ya zo ya ce to ai wannan masallacin ya saba da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an sa carpet an sa rock masallacin Annabi kuma ƙasa ne a ciki an sa rufin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi rufin ne da zarbar da biyu farko ma ba a rufe ba gabaki daya can bayan ana ruwa ma yana shigowa nan ma yayi sallah an ga tabo a goshin sa na ƙasa babu wanda zai kawo wannan a cikin karatu wannan ba karatu bane wanda ya kawo wannan ya kawo hauka ne kawai misali mukaddara da wani zai ce haka to sunan shi hauka saboda wannan bai cikin sawabit to idan za batun haɗin kan musulmi yana cikin abubuwa wanda suke sawabit din tabbatattun abu waɗanda musulunci ya ambaci cewa ga yadda za a yi su kamar yadda musulunci ce ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi azumi ga yadda za a yi aikin haji ga yadda za a yi ainihin wato zakka waɗannan duka sawabit ne amma akwai abubuwan da musulunci ya basu suna da kowa ya yi nashi gwargwadon bukata kamar yadda muka misali da ginin masallaci kamar yadda misali yanzu aka ga ɗaurin aure da sha'anin aure kowane gari in ka je za ka ga nasu yana iya bambanta da irin naku watakila ba ma da yare ɗaya ake yin sigar ba kowane gari za su yi sigar su da yarensu kawo ko sallah din da ka je da larabci ake yin ta din da ka je ana sallah za ka je da larabci ake yin ta amma ba za a ce sigar aure ko yana sayi da larabci ba watakila wani garin za a yi ɗaurin aure ba a tara mutane irin da muke tara wannan mu yanzu za a yi aure sai an zo gari in gari duk abokanka da danginka da abokan mutuncinka sai sun zo daga ko'ina daga Lakwaja daga Ilori daga Kano daga Borno duka za su zo su tare a nan Abuja da sunan za a yi aure wanda bai zo ba a wurinka bai girmama ka ba ko bai nuna ana tare ba wanda ka ki gaya masa zai ji haushin nisa ba gaya mishi al'adar mu ne wannan ko amma ka je wata al'ada ba sa yin haka ba wani zai aurar da ƴan shi daga shi sai wanta sai kanin mahaifiyarta sai alkali sai rijistara na kotu shikenan kawai za a tara a daura aure a wasu haka suke misali a Saudiya in ka je kasar Sudan su kuma mai anguwa za a yi ta kai mishi ana booking a gun mai anguwa sai ya tara kamar mutane 50 ko 100 rana ɗaya ko sai ce a zo gidan shi duka a daura musu aure duk sai an faɗi sunayensa gabaki ɗaya da sunayen amaren ya ce to na ɗaura musu aure gaba ɗaya haka kamar ka ce mass wedding kenan ko wani abu makamanta haka kuma kowanne ya yi sunan shi aure shi sa ma ko kafiri ne idan ya musulunta da matar shi ba za a ce sai an sake ɗaura musu aure ba kuma za a ce ƴaƴan da suka haifa da shegu ba ne ƴaƴa ne kamar kowa idan mutum ya zo yana matsayin kafiri sai ya musulunta to ina ma kuma aurensa da suka yi da a kafirci is valid ina ma kuma ƴaƴan da suka haifa da rayuwar da suka yi sunanta rayuwar aure saboda a can inda ya baro an yadda da wannan a matsayin aure Allah ya sa mun gane to haɗin kan musulmi da ake magana wajibi ne ya tafi a waccan ka'ida ta tawabit saboda ka'ida ce cikin aqidar musulunci cewa kira zuwa ga haɗin kai kamar yadda al-Imam Qawi yake faɗa cewa muna ganin haɗuwa tsakankanin musulmai a wuri ɗaya da guje ma saɓani da guje ma rikici da guje ma ɓatanci saboda haka dole ne a san waɗannan ƙa'idoji a kansu kuma za a abu na farko tukunna dole ne a tantance su waye musulman da za su haɗu akwai mutanen da suke cikin ƙwaryar musulunci amma a haƙiƙanin gaskiya ba musulmai ba ne misali yanzu waɗanda suke inkarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake ce mai ƙalaƙatu, waɗannan kaga suna kore annabtar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba su yarda da ɓangaren la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ba su yarda ba, domin sun ce annabi bai ce komai ba, bai karantar da komai ba, ƙarya ne, ba su yarda ba. Kaga waɗannan ba musulmi ba ne, a haƙiƙanin gaskiya ba musulmi ba ne, don haka magana a haɗa kai da waɗannan ba taso ba, sai sun yi kalmar shahada cikakkiya, kuma sun dawo sun yarda da abin da suka ƙaryata. Haka wani sashe na waɗanda ke dangantuwa zuwa ga aƙidar ratibanci, wato masu zagin magabata cikin sahabbai, masu ƙaryata ainihin abin da shari'a ta tabbatar. Alal misali, a cikinsu akwai masu ci gaba da cewa Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su sun yarda cewa tuhumar da aka yi mata game da zina sun yarda da gaske ne, alhalin kuma Qur'ani ya wanke ta. Yanzu wannan ba su da bambanci da Yahudawa waɗanda ke ci gaba da tuhumar Maryam alaihis salam da zina bayan Qur'ani ya wanke ta, duk ɗaya ne. Sai da waɗanda su ba su cikin musu wannan haɗa kai da su. Haka masu ganin cewa an ci gaba da yi ma wani mutum wahayi bayan shuɗewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine khatamun nabiyyin, shine cikamakin annabawa, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la nabiyya ba'di, babu wani annabi a bayana, wani in yazo ya ce shi an masa wahayi, Allah ya aiko shi, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar shi wani abu da bai sanar da sahabbai ba, ko yana da wani karatu wanda ya wuce irin na cikin Qur'ani da makamantansu, kamar yadda ake samu a cikin gulatu sufiya, wato masu zakewa cikin aqidar dariku, wannan ba musulunci bane. So irin wannan suna nan da yawa a cikin masu dangantuwa zuwa ga musulunci, wanda sai an tantance su waye musulman da aka kai su. Haɗa kai da irin waɗannan waɗanda musuluncinsu yana shakin abu ne da ba zai yi ba. Malaminmu Malam Albani Zaria, Allah ya gafarta mai, ya taɓa mana wani kwatanci, yake cewa irin wannan haɗin kan shine kamar a ce mutum ne yana da mata, sai kuma aka kama ta da kwarto. An san kwarto ku? Kawai sai a zo a haɗa a ce don a zauna lafiya, shi mijin ya yi haƙuri su kwanta a gado ɗaya da shi da matar da kwartan, a yi haƙuri tun da gadon zai ishe su. A ce za a yi haka ne saboda kawai a zauna lafiya. Kana gana akwai wani namiji zai anshi wannan? Babu. To kama haka ne a ce da wanda yake cewa Allah ɗaya ne, ya yarda da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yarda da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 100%. Da wani kuma wanda ya ce bai yarda da hadisi ba kwata-kwata, a ce kuma sai addini iri ɗaya, kaga ba zai yi ba. Na farko tukuna tantance su wane ne musulmi, sannan tantance bunut, abubuwan da a kansu ne musulmi za su haɗa kai. Shin za su haɗa kai ne a kan addini kamar yadda ayoyinci suka ambata cewa wa atasimu bihablillahi, za su haɗa kai ne a kan addininsu gabaki ɗaya, ko ku za su haɗa kai ne a kan rayuwar duniya kawai, ko kuma za su haɗa kai ne a kan wata maslaha da ta taso bayan ita kowa ya je ci gaba da abin da ya yi? Dole zama a tantance. Idan akan addini ne za a haɗa kai, to dole ƙa'idar shi shine kowa ya bi addinin gaskiya. Da zaran kowa ya bi addinin gaskiya, to ba sai an fito ma an yi shela an ce a haɗa kai ba, za a kawai shi kenan, kowa kan shi ya. Misali yanzu sallar magariba da muka yi, ina jin duk masallatan Abuja rak'a uku suka yi, babu inda aka yi biyu ko ɗaya ko biyar, ko babu inda aka yi mitin cewa da Allah yau a yi sallar nan guda uku. Me yasa ta zama iri ɗaya? Saboda a kan gaskiya ne, a kan abin da wahayi ya bada shi. To idan musulmi suka yarda su bi addinin gaskiya, to ba sa buƙatar sai an wani shela ko wata kururuwa cewa a zo a. Sannan ana iya yin haɗin kai kuma a kan rayuwa, idan wani abu na rayuwa ya buƙaci haɗin kai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kai da mutanen Madina, musulmansu da Yahudawansu, don kare Madina farkon zuwan shi. Kamar yadda ainihin wato wani dalili ne yasa mace muna rayuwa a kasuwa kaza, ko a ma'aikata kaza, ko a gari kaza, muna share wani common ground to bari mu wani abu da zai amfane mu bari mu cooperative society ko bari mu kungiyar ƴan katsina mazauna Abuja ko bari mu kungiyar retirees wanda suka gama aikin gwamnati ko bari mu kungiyar matan sojoji duk ba wannan kungiyoyin ba wani ground ne da muke sharing sai mu ga cewa zai amfane mu a cikin rayuwar mu wannan babu wanda yake hana wannan gurgudan bukata gurgudan abin da za mu iya yi kungiyar masu sai da filaye kungiyar ƴan kasuwa masu sana'ar jari bola duk gashi nan ko ina kaje za ka yi wannan kungiyoyi duk sun haɗin kai ko kuma akan wata maslaha da ta taso yanzu yanzu muna bukatar wani emergency abin nan committee da za su yi wani aiki bayan wannan aikin kuma kowa ya tafi abin shi wannan ma yana iya yiwuwa gurgudan bukata gurgudan bukata muna da wani project ko muna da wani assignment ko wani activity a sanadiyar su sai mu zauna mu ce to ayi mana ayi wani tsari bari ni kaza bayan mun gama wannan committee ko bai da wani abin nan sannan wani abun lura har ila yau cikin iskaliya cikin problem din wannan issue shi ne tarihi al'ummar dan adam ba ta yiwuwa ta fahimci yau dinta sai ta san yaya jiya take to dole idan muka ce za mu haɗa kanmu za mu yi wani abu da sunan haɗin kai dole mu kalli tarihi na kusa da na nesa to abin takeici shi ne galibin mutane ko dai ba su san tarihi ba ko kuma suna kauda kai daga barin cin moriyarsa ko kuma ba su san ma cewa ai ana iya cin moriyar tarihi wajen fahimtar yau saboda dole mu kalli a tarihance cin musulmin baya da nan kusa musulmin ƙasar nan ko na wata ƙasa yaya suka yi wajen haɗa kansu ko me suka cimmawa za mu ga cewa akwai inda aka ci nasara akwai inda ba a ci nasara ba akwai inda abun ya yiwu akwai inda bai yiwu ba alal misali idan muka ɗauka cewa a zaman nan baya can farko da musulmai suka fara samun saɓani shine zamanin sayyidina mu'awiya da sayyidina ali radiyallahu anhuma da rigingimun da suka yi kai ya rabu an yi tunanin a zo a haɗa kai da aka ɗaga ƙur'anai a yaƙin siffin kuma aka zo haɗin kan bai ci nasara ba ta wannan tun zamanin sahabbai kenan aka zo ƙa'idojin da za a bayar game da haɗin kan ya wargaje an samu wani lokaci baya ga wannan a nan kurkusa wata ƙungiya da ake cewa Ikhwanul Muslimin ƙungiya ce ta siyasa addini a ƙasar Masar wanda suka jawo mutane mabambanta cikin ƙungiyar suka ce bari su zo su haɗa kai da wani shi'ar nasu cewa nattafiq fi mattafaqna wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi maftaraqna mu haɗa kai akan abin da muka yarda da shi inda muka yi saɓani kuma kowa ya shiru kai ya kula da saɓanin duka mu mun yarda Allah shi ne ubangijin mutum mu haɗa kan haka duka mu mun yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon mu haɗa kan haka amma wani ya yarda da tijjani wani bai yarda da shi ba wani ya yarda da shi a wani bai yarda da ita ba wani ya yarda da kaza to anan kuma kada kowa ya shiru kaga wannan yafi kama da haɗin baki saboda haka a ƙarshe sai zama wannan haɗin kan duk da yayi ƙarfi amma hayo da iya cin nasara ba duk da yayi ƙarfi ta tattalin arziki ta ilimin boko ta wayewa kai ta yaɗuwar manufar amma har yanzu nasarar da ake so ta ya kafa gwamnatin musulunci bai ci wannan nasarar ba duk da an kafa gwamnatin musulunci a kwanakin baya ta mursi amma ba ta kai ko'ina ba wanda yake nuna cewa akwai kansa a cikin wannan haɗakar haka za mu ga cewa misali ɗalibai a jami'o'in Najeriya galibin muna mun yi katun jami'a ko mun san yaya ake gudanar da ƙungiyoyin ɗaliban musulmi a cikin jami'o'in Najeriya musamman ƙungiyar MSSN Muslim Student Society of Nigeria da extension ɗinta na Muslim Corporate Association of Nigeria galibin mu duk mun san wannan ƙungiyoyin su ma sun haɗin kan musulmi a cikin jami'a wanda idan aka je cikin wannan ƙungiyoyin ba a damuwa da mai aƙidarka daga ina ka fito indai kai musulmi ne automatically kai ɗan wannan ƙungiyar ne za mu ga cewa saboda wannan haɗin kan da aka yi, musulmai sun samu makansu wani platform a cikin universities wanda yake magana da muryarsu ko suke iya tada ƙayar baya akan abin da ba su yarda da shi ba. Amma kuma wannan haɗin kan shi ya shigo da shi a Najeriya. Kaga a lokaci guda ya haifar da matsala fiye da solving the problem ɗin da yi. Haka idan muka kalli wato har ila yau misali irin na abin da ya faru da ƙungiyoyin Izala guda biyu, wanda Izala a tarihin rabuwa ta yau kusan shekaru 30 kenan, tun daga wajen 1995 or thereabouts aka samu lokacin da aka yi rikicin Saddam Hussein da Jinko, yakin Saddam da Iraq ne ko wane ne, Iraq-Iran, kamar 1992, more than 30 years, da wasu rigingimu na cikin gida da suka taso, ƙungiyar Izala ta Alu suna tare da gida biyu. Ta yi aka yi rikici sosai, aka yi saɓani mai yawa har zuwa 2011, sa'ad da wasu daga cikin shugabannin suka yi attempting ɗin a yi ƙoƙari a haɗe ƙungiyar ta koma ita take da domin ta amfani musulmi. Ɗaukacin musulmin ƙasar nan sun yi farin ciki da wannan mubadara, da wannan attempt ɗin. A ciki a lokacin malamin mu Malam Albani Dariya, Allah ya gafarta mai, ya shiga sahun gaba cikin wanda suke ganin cewa lalle-lalle a sayin ra'ayi a haɗa ƙungiyar nan. Haka na san Malam Haifan shi ma yana ciki, kusan duk malamai su Malam Jala Jalungu kusan kowa ya yarda da wannan. Amma shi ma wannan ƙoƙarin haɗin kan bai kai labari, bai kai labari ba shi ma, kamar yadda muka sani. Hasali ma a wasu wuraren ma sai da ya zama rikicin ma ya fi na da ƙarami. Wato duk muka kalli tarihin me ke faruwa idan aka yi haɗin kai ba akan waɗancan ƙa'idojin ba. Sannan muka kalli coalition na malaman Kano wanda suka haɗa kai akan matsalar ta taso na wasu masu cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ake ce ma ashabul kafi, ƴan kogo, ƙarƙashin jagorancin shugabansu Abdulzabbar Nasir Kabara, wanda yanzu haka yana gidan yara a kulle. Za ka iya cewa wannan coalition na malaman Kano wanda suka haɗu da mabambantan aƙidun musulmi da Ahlus Sunna da ƴan ɗariƙu har da ƴan ɗariƙar da shi yake ta Ƙadiriyya da wasu ƴan boko cikin masu kishin addini cikin musulmai suka haɗu suka haɗa wata haɗaka mai ƙarfi wacce ta tattasa wa gwamnati ɗaukan mataki a hukumance a kan shi. Kaga sun ci nasara abin da suka ji. Amma daga baya wannan haɗaka ita ma sai da ta fashe ke bindiga saboda wannan bambance-bambance a kidi. To in ka kalla wannan a cikin gida Najeriya kenan, da wajen Najeriya nake buga mana kawai misalai haka kawai, ina ɗauko su ko iya abin da nake tunawa. So da haka za ka ga cewa duk inda aka yi wani abu da sunan haɗin kai, amma ba a haɗa shi aka bisa waɗancan ƙa'idojin na asali ba, kamar yadda sahabbai suka haɗu, ‘yan Makka da ‘yan Madina, Ƙurayshawa da Ansarawa da suka haɗu, sun haɗu ne a kan Ƙur'ani da Sunna da Tauhidi da Aƙida, da haka suka zama tsintsiya maɗaurin kiɗa har suka zama ni'imar da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi musu ya ambace ta. To mu kuma a yanzu kuma aka zo aka haɗu ba a kan wannan ƙa'idojin ba, to sai ka ga ƙarshe ko dai haɗin kan ya ƙi yiwuwa, ko kuma ko da ya haifar da wata matsala fiye da wadda ake ciki, ko kuma ma abin ya zama sanadiyar wani rikici sabo. So haka waɗannan misalan a cikin tarihi suna nuna mana lallai dole a yi taka tsantsan idan an zo batun ya musu za su haɗa kansu don a haɗa haɗin da zai yi. Shi saɓanin wata ƙaddara ce da ta riga fata, amma shari'a ta umarce mu da mu guje mishi. Shari'a ta umarce mu da mu samu wata mahaɗa ta alkhairi, kamar yadda Allah yake cewa takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. To wajibi ne mu samu wannan mahaɗa wanda za ta haɗa mu akan alkhairi, wanda kuma ba za a yi ɗaurin ciwo da ainihin a ɗaura bandeji akan gyambo ba tare da an wanke shi. saboda haka zamu yi tambaya a ƙarshe mu ce to me mafita game da wannan ta yaya za a yi haɗin kan musulmi ya yiwu da gaske wanda kuma idan sun haɗa kai din zai haifar musu da alfanun da ake tunani wanda wannan zai taimaki addini kuma ya zama suna da murya ɗaya a cikin harkokin yau da kullum ya zama kuma suna da abun faɗe suna da ƙarfi wanda Allah madaukakin sarki har sai da ya mana izina da cewa kafirai suna yin irin wannan Allah ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir ga waɗanda suke kafirai suna jibinta junansu to kuma in ba ku yi haka ba in ba ku jibinci junanku ba za a fitina mai girma abu na farko da zai haɗa kan musulmi shine at-tamassuk bil kitabi was sunna ruku da qur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gam kada wani ya ruku da kuma bayan su saboda Allah annabi ne ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada na bar muku abinda idan kun yi ruku da shi za ku yi ba za ku bata ba har abada na daya kenan na biyu al-istiqamatu ala dinil haqq wat tawasi bihi tsayuwa akan addinin gaskiya da kuma yi ma juna wasiya cewa mu bi addinin gaskiya kamar yadda Allah yake cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw ka tsayu akan addinin gaskiya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kai da wanda suka tuba tare da kai kar ku karkata haka nan kuma Allah yake wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah yake dan adam duka yana cikin asara sai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari sannan suka yi wa junansu horo da bin gaskiya abu na uku shine at-ta'awun 'alal birri wat taqwa taimakekeniya ga juna wajen biyayya Allah da jin tsoron Allah wato duk sanda wani ya dauko wani al'amari wanda yake na tsoron Allah ne na alheri ne to a taimake shi kuma da Allah yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ni taimakekeniya akan biyayya Allah da tsoron Allah sannan abu na gaba raddul qabayal mutanaza'ati hawlaha ila alkitabi was sunna duk sallah aka samu wani rikici ko ta mas'ala da ra'ayi ya bambanta game da ita in ana so a warware ta to a koma mai Allah ya faɗa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya ce maktalaftin fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani game da shi hukuncin sana ga Allah Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kun yi sabani akan wani abu ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dukkanin al'amari za a yi tahkimin sa zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam an tambayi al-allama Abdul Aziz ibn Baz Abdullah ibn Abd al-Aziz ibn Baz babban malamin na ibn Baz rahmatullahi alaihi an mushi irin wannan tambaya cewa algafata malam ta yaya za a yi kan musulmi ya haɗu sai ya bada wata amsa wadda take summary ce ga wannan abin da muke ambata a nan yake cewa la tariqa ila zalika illa bidda'wati ila Allah babu yadda za a yi kan musulmi ya haɗu a wannan duniyar sai an koma an kiraye su zuwa gaban tafarkin Allah ka abu tafarkin wani mutum sai tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattafahum sannan musulmi su fahimci junansu kada mutum ya je ya fara magana ko ya fara shiga abinda bai sani ba ko abinda ba gaice shi idan ma akwai tafahum wal hikma sannan wanda zai magana akan wani abu ya magana cikin zance na hikima wato idan ma uslubin sa mai kyau ne wanda idan an ji za a fahimce shi cewa karantarwa yake yi ba cin mutunci yake ba ba zagi yake yi ba ba aibatawa yake ba bin ba sai ce wal kalami tayyib da fadin magana mai dadi kar ka fadi magana mai gauni ko ta batanci yace wa kasaratid du'atil ladina an ilmin wa basiratin da kuma yawaitar masu wa'azi wadanda za su dinga yin wa'azi da ilimi da kan gado ba masu wa'azi da jahilci ko da wauta ko da takadaranci ko da kuruciya ko da rashin sanin ya kamata ba wannan bai taba halaka musulmi ba yace wa tajawuluhum fil bilad sannan masu wa'azi su shiga birni da kauye ko ina su karantar da mutane wa qiyamul ulama'i bima aujaba Allahu alayhi kuma wajibi ne malamai su tsayu akan abinda Allah ya wajabta akan su na karantarwa da nasiha da hakuri da kira zuwa ga tauhidi da fadan gaskiya komai dacinta da yi ma'ainin al'umma musulmi nasiha yace a fi ayi makanin su ta karantarwa a ko ina sai yace fa in kamal ulama'u wal umara'u biwajibihim min ad-da'wati wat tawjih idan malamai da sarakuna da shuwagabannin al'umma suka tsayu akan abin da yake shine wajibin da ke kansu min ad-da'wati na kira zuwa ga Allah a wajen malamai wat tawjih da kuma shugabanci a wajen shuwagabanni yace wal ilzami bil haqq suka tabbatar da gaskiya a bayan kasa ijtama'at kalimatul muslimin sai ga nan da na musulmi kansu ya hawo wazala anhumush sharru wannan bala'in da ake ciki sai ya kauce wastaqamu alhaq sai ga musulmi sun hada kan gaskiya wannan wani bangare ne na amsar da al-allama ibn baz ya bayar rahmatullahi alaihi da aka mishi tambaya kwatankwacin irin wannan maganar da muke da aka a ƙarshen al'amari abinda yake cewa jama'a shi babu shakka musulmi suna da tsananin bukatuwa a wannan rayuwar da muke yi a Najeriya ko a wannan rayuwar ta yammacin Afrika ko ma ta duk duniyar musulmi babu shakka musulmi suna da bukata zuwa ga kiyada suna bukata zuwa ga leadership na addini suna bukata zuwa ga kuma suna da haɗin kai amma wannan haɗin kai ba zai yiwu da sura haɗin baki ba haɗin baki shine a ce kowa ya ci gaba da abin da yake yi kada kowa ya faɗi aibin abin da wani yake yi ko da laifi ne kada a sake cewa kaza ba kyau to wannan ba zai yi ba jama'a dan ba zai a zauna da masu kuɗi da barayi wanda suke musu sata misali a ce to jama'a kada a sake cewa sata ba kyau saboda an faɗa wani zai ga kamar da shi yake wannan da aka mai sata zai yarda su jama'a kada wanda ya ƙara tsine wa barayi saboda ana samun barayi da yawa a cikin mu idan ana tsine mu za su ga cewa su ana ware su ko a ce Allah ya tsine ma masu neman matan mutane ko Allah ya tsine ma wanda baya sallah sai a ce a daina faɗa wannan karatun saboda wanda bai yi bai ji haushi kaga ba zai yi ba magana ta gaskiya za ka ba zai yi a wayi gari a ce a daina karanta da tauhidi ko a daina karantar da ainihin wato suluki ko a daina bayani akan shirka da bid'a wannan ba zai yi ba duk wanda yace za a hada kai a haka sakai da Allah ya dauko wani aiki wanda yake mustahili impossible saboda haka abinda ba a hada kai akai shine a hada kai akan gaskiya wannan gaskiya ita ce tauhidin Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin addini irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi idan akai wannan ba a buƙatar sai ayi wani shiri da musamman automatically kan musulmi zai hawo sannan kuma babu shakka musulmi suna buƙatuwa zuwa ga tarbiyya ta ilimi wanda za ta sa hankalinsu ya gyaru tunaninsu ya zama mai kyau kuma ɗabi'unsu su zama nagari saboda haka wajibi ne malamai masu ilimi masu shekaru masu hankali da sanin ya kamata a duk inda suke su kama aiki ga dangantakar da karantar da al'umma ya zama shine primary responsibility dinsu malamai su fita harkar duk wani abu wanda ba wannan ba ko da za su yi wani abu to ya zama abu ne na biyu amma abu na farko shine karantarwa karantar da addini tun daga ƙasa qur'ani fiqh hadisi tafsiri akhlaq da sauransu a masallaci ne a makarantu ne a wuraren wa'azi ne a mimbari ne na juma'a da sauran wuraren da suke da buƙatuwa zuwa ga haka wajibi ne musulmi suna da tsananin buƙata zuwa ga waɗannan abubuwa zuwa ga karantar da addini zuwa ga shugabanci zuwa ga haɗin kai sannan kuma wajibi ne masu faɗa aji sarakuna da dattawa da shugabannin al'umma su san cewa wannan mas'uliyya akan su take. Mu haka ya ayyuhan nas karabati bala mai yawa ya fi ƙarfin wanda zai iya haɗa kan al'umma shine wanda yake da sultana yake da authority a hannun shi. Alal misali yanzu idan ka je yankin North East jihohin Bauchi, Gombe, Yola da sauransu, akwai mutanen da ba sa ɗaukar azumi irin sarki musulmi yake ɗauka. Ba san ko akwai irin sanan za a iya ɗaukar azumi yau sai su kwana biyu sai ranar uku ba su ɗauka, wasu sai sun gani da idonsu. Yanzu irin wannan kaga raba kan musulmi ne suke. Amma duk jihar da aka samu gwamna ko local government da aka samu shugaban ƙaramar hukuma ya ɗauki abin cewa to duk wanda aka ƙara kamawa bai azumi ba a ji a rufe mishi, ba za su sake ba, sai dai su yi a ɓoye. Saboda yanzu shi shugaba ne, amma tun yaushe ake musu wa'azi akan cewa wannan abin babu. In za ka kira sallar azhar wanda ya ji yana jin tsoron Allah yana so ya gama da duniya lafiya ya gamu da Allah salan Allah, shi kadai yake zuwa yi, ba wanda za a ce a hukumance in bai yi ba ya yi ne, ko da yana cewa sunan shi musulmi. Saboda hukuma ta ce babu ruwanta. Saboda haka abu ne wanda yake cikin aikin hukuma in tana son ita ma mutanen ƙasarta su zauna su mata biyayya yadda ya kamata, ta tabbatar da cewa suna yin addini yadda ya kamata. To ko da gwamnati irin wannan ta demokarasi ta ce babu ruwanta da addini, su sarakuna akwai su da addini domin addini ne ya kama su. Da kan mai alfama sarkin musulmi da sauran sarakunan ƙasashe Zazzau, Kano da sauransu, yi waɗannan addini da ya kafa su. Haka na ƙasa da su irin hakimai da dagatai da sauransu, tumalantana ko malamai wanda dama su wakilan addini ne. Haka nan kuma irin manyan 'yan boko ɗin da masu kishin addini da ake da su, masana da seasoned technocrats da irin farfesoshin nan, wajibi ne a ƙarƙashin irin umbrella waɗannan mutanen su ya kamata su samar da mubadara wanda za ta haɗa kan musulmai don su samu harshe ɗaya ko kalma ɗaya a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya ba da ikon samun haka ɗin. Allah kuma ya taƙaita mana fitintunin da suke damunmu. Allah ya kawo mana mafita a cikin rayuwarmu da addininmu. Abubuwan da suke damunmu Allah ya mana maganinsu. Bari mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci, amma akwai wasu tambayoyi ga su guda biyu da aka rubuta. Kamar malai so nan karatun ayar wannan zai karanta muku. Wannan ya ce malam shin da gaske ne za a iya ganin annabi ido da ido saboda karaman mutum har ya ba shi wani saƙo a halin yanzu? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasuwa ta ɗabi'a kamar yadda sayyidina Abubakar yake cewa ammal mautata allati kutibat alayka faqad muttaha ko mittaha, lalle mutuwar da Allah ya rubuta maka ka mutu. Ijma'in musulmin duniya ne wannan, wanda kuma ya mutu ba a ganin shi balantana a yi magana da shi. So da haka ba a ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu, kuma ko da wani ya ce ya gan shi ba za a karɓa ba. Ko da ya gan shi a mafarki ya ce annabi ya ba shi wani abu na wani saƙo ko wani bayani, to ba za a karɓi saƙon ba sai in ya dace da saƙon da dama can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a lokacin rayuwarsa. Wallahu a'lam. Wannan ya ce ina neman ƙarin bayani akan hanyoyin da mutum zai cutar da Allah da manzon shi kamar yadda Allah ya yi hani akan haka cikin Alƙur'ani. Cutar da Allah shi ne shirka, kamar da a cikin hadisin Qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari Allah yana cewa yuzini ibnu adam, ɗan adam yana cutar da ni, akhluquhu wa ya'budu ghairi, ni in halicci ɗan adam shi kuma bauta wa wani na. Saboda ka cutar da Allah shi ne cutar da shi ne wato yin shirka da Allah da sauran ayyuka na saƙo. Cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙin yi masa biyayya da ainihin sauran ayyuka na ɓarna waɗanda za su zama ɓatanci gare shi, ko sukan lamirinsa, ko sukan nasabarsa, ko ƙaryata gaskiyarsa, ko makamancin haka. Wanda ya haka da haƙiƙa ya cutar da Allah, ya cutar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Za mu sura da insha Allah abinda muka fara yana muni, Allah ya ba mu ladansa, Allah kuma ya gafarta mana kurakurai, Allah ya kare mu da ilimi mai amfani, Allah ya sa mu gama lafiya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.